Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko sashenhouse.com Masaurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 30 ga watan Janairu na shekarar 2019 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikin sa na kasar Venezuela Nicolas Maduro a shirye yake ya tattauna tare da abokan adawar sa don magance rikicin siyasa a kasar Amurka ta Kudu. Wakilin tattaunawa na Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai sun bayyana ra'ayoyin su da suka ci karo da juna akan ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. Mutane biyu sun hallaka bayan fashewar gurnati a wani masallaci da ke kudancin kasar Philippines.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abubuwan da wasu ƴan jihar Nasarawa ke fatan shugabannin su za su yi masa nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa an kaddamar da shafin yanar gizon hukumar zaben tsini a jamhuriyar Niger don jama'a su samu bayanai a cikin sauki. Za kuma ku ji cewa jami'an tsaro sun kama madugun ƴan adawa kasar Kamaru, Maurice Kamto, amma ministan cikin gidan kasar ya masanta cewa jami'an tsaron sun bude wa wasu ƴan adawa wuta. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna nan tafi da shirin himma wanda Abdul Aziz Adli Ture ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikin sa na kasar Venezuela Nicolas Maduro a shirye yake ya tattauna tare da abokan adawar sa don magance rikicin siyasa a kasar Amurka ta Kudu amma ya gargada Amurkawa kada su yi tafiya zuwa Venezuela har sai an buƙaci hakan Shugaba Trump ya rubuta a shafin sa na Twitter cewa yana ba da shawara ga Maduro da ya tattauna da kawo sulhu da ƴan adawa na kasar da kuma gudanar da zabukan majalisa ya ƙara da cewa barazanar sanya takunkumi da Amurka ta yi da ya hada da katse hanyar samun kudaden shiga na man fetur na kasar Venezuela sun taimaka wajen sassauci a matsayin Maduro A yau Laraba ne Maduro yayi tayin zama a teburin tattaunawa domin ci gaban Venezuela a wata hira da kamfanin dillancin labarai na RIA amma ya ce ba za a yi zaben shugaban kasa ba har sai shekarar 2025 tare da yin watsi da buƙatar shugaban adawa Juan Guaido da shugaban jam'iyyar adawa ta Majalisar Dinkin Duniya A yau Laraba, wakilin tattaunawa na Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai suka bayyana ra'ayoyin da suka ci karo da juna akan ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai bayan da majalisar dokokin Burtaniya ta ba Prime Minister Theresa May umarnin sauya yarjejeniyar ficewar wasu jerin ƙuri'u da aka kada a zauren majalisar Burtaniya a jiya Talata sun amince da shirin jam'iyyar May ta neman wata yarjejeniyar a cikin wata hira a yau Laraba ministan Burtaniya mai kula da harkokin ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai Stephen Buckley ya fada wa kafar yada labarai ta BBC cewa sauye-sauye ne zai zama maudu'in tattaunawar da za a fara yi ƴan kwanaki masu zuwa amma daga bangaren kungiyar tarayyar Turai wakilin tattaunawar su Michael Bania ya ce sun riga sun bayyana nasu ra'ayin ana shirin labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC Yau Laraba, mutum biyu sun halaka bayan fashewar wani gurnati a wani masallaci dake kudancin kasar Philippines. Hari na biyu kenan bisa wurin ibada a wannan yankin bayan da aka kada ƙuri'ar raba gaddama da ya amince da ba yankin musulmai. ‘Yan sanda sun ce mutane hudu sun halaka sanadiyar fashewar bom din na safiyar a birnin Zamboanga wanda malaman yankin suka yi Allah wadai da shi. Hukumomi sun ce ba sa zaton harin bom din mayar da martani ne ga wasu tagwayen hare-haren bom a kan cocin Katolika a tsibirin Jolo wanda aka kashe mutum 21. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin Jolo. Amma hukumomi suna zaton 'yan ta'addan ƙungiyar Abu Sayyaf ne suka kai wannan harin. Ƙungiyar da ta yi mubaya'a da ISIS ta kai ɗaruruwan hare-haren bom cikin shekara da dama, da garkuwa da mutane da kuma fille kan mutane a wannan yankin. Amurka da ƙungiyar Taliban dukkansu sun amince su kafa tawagar ƙwararru guda biyu domin tantance hanyoyi da za a janye dukkanin sojojin Amurka da na NATO daga Afghanistan, da kuma hana 'yan ta'adda amfani da ƙasar Afghanistan wajen kai wa Amurka da abokan ƙawancenta hari. Babban mai magana da yawun Taliban, Mullah Sher Muhammad Abbas Sanikzai, ya ce bayanan haka tattaunawa ta kusan mako guda da aka kammala ranar Asabar a Qatar tare da wakili na musamman na Amurka kan batutuwan da suka shafi Afghanistan. A ranar 25 ga watan Fabrairu, tawagar ƙwararru biyu za su tsara su kuma tsaida shawarwari kafin su gabatar a teburin tattaunawa da za a yi a taron da zai gabata a jihar Doha, kamar yadda Sanikzai ya faɗa a wata kafar watsa labarai da ke goyon bayan ƙungiyar Taliban. Mai magana da yawun Taliban, Zabihullah Mujahid, ya sako faifan bidiyon hirar Yau Laraba. Bisa ga dukkan alamu, Iran na ci gaba da kutse a yanar gizo. Tana satar bayanai da zai ba da dama ga masu leƙen asiri na yanar gizo, da kuma duba bayanan manyan jami'an siyasa da na kasuwanci, ciki har da wasu a Amurka. Wani sabon rahoton leƙen asiri na Amurka da aka fitar a jiya Talata ya yi gargaɗi da cewa masu satar bayanai ta hanyar yanar gizo na ƙasar Iran suna neman bayanan sirri na jami'an gwamnatin Amurka da ƙungiyoyi na gwamnati da kamfanoni domin su samu damar yin amfani da su.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, a inda babban zaɓe a Najeriya ke ƙaratowa, wasu a jihar Nasarawa sun bayyana irin abubuwan da suke fata shugabanninsu za su yi masu don inganta rayuwarsu. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na tafa da ƙarin bayani.
A Najeriya harkokin zaɓe na ƙara kankama, 'yan takara kuma sai ƙara ƙaimi suke wajen janyo hankalin al'umma su zaɓe su saboda wasu ayyuka da suke niyyar yi musu na ci gaba. A ɓangare guda kuwa, su al'ummar na buƙatar shugabanni a matakin tarayya da jiha su yi la'akari da ayyukan da za su inganta rayuwarsu ta hanyar samar musu da ababen more rayuwa da za su yi walwala, musamman a ƙasa irin Najeriya da ke da ɗimbin albarkatun ƙasa. Na shiga garin lafiya fadar jihar Nasarawa, inda na zaƙulo ra'ayoyin jama'a kan abubuwan da suke sa ran waɗanda Allah ya ba su nasarar zaɓe su yi musu.
Sunana Malam Dauda Alhaji Sale Ribi. Abinda ina fata sabuwar gwamnati yau masu na ƙasa shine ya kamata mu samu rehabilitation center a ainihin sassa uku, ma'ana 3 senatorial district a nan jihar Nasarawa. Sannan mu samu ainihin mutane da sun samu horo su zo su horar da ainihin masu na ƙasa, musamman yawaninmu da suna titi suna kai suna dawa suna bara. Sannan shi gwamnati masu zuwa su yi kokari su yi wa ainihin su wannan masu na ƙasa kamar ma'ana abin da ake shirya shi allowance. Ma'ana kowane wata a samu shi mai na ƙasa ya samu ko da 7,000 ne ko 10,000 ne, to kin ga zai tallafa wa kansa, tallafa idan yana da iyali ba zai tallafa musu.
Sunana Adamu Zakari. In kin duba, muna nan da farin ruwa ba developing nashi ba, ga kiyana ma ba developing nashi ba, ga dying pit man da yana mutanen anan shabu shi ma ba developing ba ga Egon Hill ga Domadam suna nan dai da yawa nino da na san dai an samu akiyana shine gishiri kuma har inda za iya developing wannan gurin na ga zai samu ma al'umma aiki da yawa kuma zai rage wani gefe ta gurin jiran gwamnati su bayar da komai da komai
suna na Usman Abdullahi daga nan lafiya duk wanda dai zuwa Allah ya sa ya samu nasara a kawo ainin abin da zai inganta kiwon lafiya kuma da hanyoyin mu
to ya batun tsaro fatin da wadan sura da yana samun matsalan tsaro
eh to batun tsaro gaskiyar magana shine wannan gwamna na jihar Nasarawa tan Kwalmakura to ya inganta mana batun tsaro shi yasa a yanzu nan ku masu daukan rahotanni inda ku dauka da ku bincika cewa bara ku samu cewa ana tashin nan da can ba saboda haka muna godiya kuma duk wani gwamnati da zai zo ya ƙara inganta akan maganan tsaro
wasu al'umar jihar Nasarawa kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan irin alfanun da suke sa ran samu bayan gudanar da zabe na kuma tambayi gwamnatin jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakura wanda wa'adin mulkin sa karo na biyu ke shirin karewa kowace wasiya zai bare wa al'umar jihar
abinda gane na shi ya kamata mu ba mutanen kasar nan kenan karfafar da zuciyarsu bisa kan kyawawan halaye da kyawawan ayyuka da kuma tsaida gaskiya rikon amana da kuma adalci to shi zai kawo mana zaman lafiya idan haka ya samu yadda wama to zaka taras zaman lafiya zai dawama kuma zai dore
gwamnatin jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya
A gaida Zainab Babaji yanzu kuma zamu je Jamhuriyar Niger Hukumar zaben kasar ta Sini ta kaddamar da shafinta na yanar gizo da nufin baiwa jama'ar ciki da wajen kasar damar samun masaniya a game da wayanar da ake tuyawa dangane da tsare-tsaren zabukan shekarar 2020 da ta shekarar 2021 sai dai yan siyasa sun buƙaci hukumar ta tsaurara matakan tsaro don kaucewa aika-aikar masu kutsi wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Munabarma ya aika mana da ƙarin bayani
Ayin wani bikin da ya samu halartar wasu daga cikin ƴan siyasa da wakilan kungiyoyin cikin gida da na waje ne hukumar zaben Niger a ƙarƙashin jagorancin shugabanta Maître Issa Sunna ta kaddamar da shafin yanar gizonta mai adireshin seniniger.org a cigaba da daukar matakan bullo da hanyoyin da za su bada damar gudanar da waɗannan zabubuka cikin yanayin haske Aladuwa Amada shine mataimakin shugaban hukumar zaben Niger
abu ne wanda da ka shiga ciki duk abin da hukumar zabe take yi kana gani duk abin da aka saka a ciki ka gani ko kana kasashen waje ko kana cikin gida ko kana kauye kana birni indai kana da abin da zai sa ka shiga na gizo-gizo kana iya samu kai shi tunda mu abin da gurin mu mine ne duk abin da zan yi a ce ɗan ƙasa suna da labari duk abin da zan yi a ce kowa da kowa yana da labari wannan abin yana cikin neman kwancin hankali yana cikin neman a yi zaɓe na gari
sakataren harkokin zaɓe a jam'iyyar PNDS tarayya Abubakar Sabo da ke cikin 'yan siyasar da suka amsa goron gayyatar na hukumar Seni na ganin fa'idar kafa wannan shafin yanar gizo
sun kace muna insha Allah wajen fishe kinan suna sa karfi electoral da inda duka ƴan Niger ko ne ga iya zuwa a dauki sunan shi wajen register kaga wannan babban abu ne kenan mu ƴan siyasa muna diba in mun ka diba sai mu fada ma militantin mu ko ku masu zaben mu in wanga waje kuke ga wurin da ya kamata ku tai ai register kenan in mun ka ga haka nan ga gari ma sai mu sa an masu shela su wadi ga inda za a tafi
amma wasu daga cikin waɗanda suka halarci wannan biki sun ja hankulan shugabannin hukumar zaben ta Niger akan maganar tsaurara matakan tsaro don ganin an kauce wa dukkan wani yunkurin masu kutse kodai ke hukumar ta Seni na cewa tuni ta yi rigakafin dakile irin wannan aika-aika
wanda muka kira suka mana shi mutane ne kwararru ne wanda sun san aikin shi kuma lokacin da zan yarjeje ne yin shi muka ce duk abin da zasu yi su dauki mataki kwarkwara wanda zasu hana wannan kutsen tunda duka wani sakamakon zaɓe bisa nan ne zan mu sanya shi a inda muka yi mun dauki matakai kwararru wanda insha Allah wannan abun bai waka na ba
magatakardar majalisar CNDP mai alhakin sasanta rigingimin siyasa Lamini Haruna na gargadin hukumar ta Seni akan wasu muhimman abubuwan da za su taimaka kuma ya gudana cikin kwanciyar hankali
ayi gaskiya ayi adalci duk abin da za a yi ayi abin da mutane hankalinsu zai kwanta na daya ayi abin da ƙasa za ta yarda da shi, ayi abin da ƴan ƙasa za su yarda da shi, kuma ayi abin da kashashen waje za su muna sa mana albarka. Kal a ce an zo an yi zabe, an tashi baram-baram, duk abin da za mu yi ne zan ne zamuwa.
ƴan adawa waɗanda tun fil azali ke kallon hukumar zaben ƙasar ta Niger a matsayin haramtacciya ba sa halarci bikin kaddamar da shafin yanar gizo mai adireshin www.seni.org ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma za mu je kasar Kamaru. Ministan cikin gidan kasar ya masanta cewa jami'an tsaro sun bude wa ƴan adawa wuta a lokacin da suka kama madugun su. Ministan ya kuma masanta cewa ya haramta taro ko gangamin taro a fadin kasar. Muhammad Awal Garba, wakilin sashen Hausa, na da ƙarin bayani.
Jami'an tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru sun cafke babban dan adawun kasar Maurice Kamto a birnin Douala, shugaban jam'iyyar MRC wanda ya kalubalanci shugaba biya a gaban shugaban kasar da ya gabata na ranar 7 ga watan Oktoba na shekara 2018 din bara, anda dan adawun yayi riga malam masallaci kan bayyana kansa cewar shine ya lashe zaben, amma daga bisani ne babban kotun tsarin mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru ta bayyana cewar shugaba biya ne ya samu nasara da kashi 60% Maurice Kamto dai an kama shi ne shi da magoya bayansa suna bore bayan ministan cikin gida na kasar Kamaru Atangaji ya bayyana cewa an hana gudanar da wani gangami ko kuma zanga-zanga a fadin kasar. Daga nan ne sai masu boran suka yi arangama da jami'an tsaro kuma suka ce an bude musu wuta. Ministan dai ya musanta wannan zargin.
Ce budo si confirmé que les forces de maintien de l'ordre n'ont fait usage d'aucune arme à feu.
Wannan magana dai ba ta da makama, ballanta na tushe. Kuma nayi taro da gwamnonin kasar Kamaru guda 10 da kuma jami'an tsaro kan cewa dole ne mu dage domin haƙƙin yara ta a wuyanmu. Ba za mu bari waɗansu ɓata gari su ɓata mana kasar mu ba. Wanda aka harbe ta da bindiga a kafar mai shari'a Michel Doti ita kuma ta nuna mana cewar duk abinda ya faru idan har jama'a za su yadda dole ne mu yi kokari mu fito kwanmu da gurgurtanmu, amma a halin yanzu ba mu da yawa. Idan za a ji kirana dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin nan gaba kaɗan za mu yi nasara. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna ne da bakon namu Alasan Halilu dan asalin ƙasar Niger, mazaunin garin Port-Gentil dake ƙasar Gabon. To ganin ka me kamata gwamnatin Niger ta yi domin ta magance wannan matsalar wadda matasa da dama suna barin Niger suna tafiya kasashen waje kasashen ƙetare, wasu kuma hamma su kada kansu cikin harkokin ta'addanci, harkokin da ba su kamata ba.
Eh to lalle abin da ni gani gwamnatin Niger alhamdulillah ko yanzu tana yi domin ba dukkan mu ƴan Niger galibin mu sai ta kasashen waje ba. An ka diba aka sari mutane jihar ta wasu ne mu ne muka hita. Wasu kan da dama ba kamar kasashen yau in ka dibi kasashe na kewaye kamar su Somali su Senegal su Burkina su Benin su go suna hita tamkar kansu da kokatar su zuwa kasashen waje wurin da. Amma Niger da dama saboda Allah ni ne ɗan jihar ta wace hita ni kuma wato ba dukan mu ba domin muna nan muna jiran iyan kacin alƙawarin da gwamnati ta yi muna yana ta cika shi muna gani muna domin akwai ƴan abokanan mu suna can suna kai suna ta jin gajiyar wannan alƙawari na gwamnati domin an cika a kai musu a kai. To wannan abu idan yana samuwa ba su ba ko mu ba za mu taho ba sai mu sa aki aita da mu ci domin haka ne muka bukata dole sai ta samu ka taho. To Allah da iko ne muna jira idan Allah ya sa abu ya samu za mu tsaya a kasan mu kaman kowa.
To yanzu a jiha kuna Taba mun ji an ce an samu siminti kuma Alhaji Aliko Dangote an ce zai taimaka wajen gina masana'antar siminti. wani kira gare ga matasa kaninka zaka koma Niger kai aiki idan akwai aiki kusa ga iyalanka kusa ga ƴan uwanka
lalle hakikan mai gida adali tsoro idan wannan mun san da ita domin har karkarar da nake ciki karkarar da muke ciki duk dan zuta ya aune muna nan muna jira ni nan da nake muku jira ina nan gaban kasa ina nan kasa gaban farjanti daga wannan ta faru ina dahi hullata zuwa koma a Niger kai tsaye da kai tsaye zan karkare zuwa Niger in je in shiga aiki a kasa ta ko ni karancin albashin da zan samu zan iya bani nan in je san yahiyi ne ko kaɗan zan samu ta yahiyi min da yawa na nan ɗin kalli a cikin muna shirye wasu ma na can a jan zaman jira yanzu haka suna nan suna jiran wannan aiki sai sun ga fita daɗa su shiga muna Allah tabbatar da wannan alheri Allah ya ƙara musu niyya wannan aiki Allah ya sa a yi shi muna jira
to wani kira ga matasa yanzu wanda suke sauraron ka wanda su ma suke
muna kira da matasa ko akalla ni matasa shugaban matasa nake na garin Agulun ko gaban za ina son in musu jawabi matasa kanne na iyana ina son in kasanta musu don gaskiyar lobi shugabanninmu sau da ƙaha in Allah ya so lobi su sau da ƙaha mu ga manufarsu kuma da mu ake yi da mu aka ƙariya kuma mu ne a farko kuma mu ne a tullo saboda haka matasa su ake da su ake ƙariya ku bi magabatanku sau da ƙaha da biyayya da karatu da antuka da neman ilimi duka saboda gobe za mu ce matasa idan Allah ya so wanda za mu cin cewa matasa an wata idan Allah ya samu gani
Allah san Halilu lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Allah san Halilu na asalin kasar Niger mazaunin garin Porjanti da ke kasar Gabon ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau wanda ya ce a gaskiya 'yan siyasa na da abin mamaki. Ganin yadda na ga garin Marajau ya ɗauki harami yau sakamakon yakin neman zaɓe da gwamnan jihar mu Alhaji Abubakar Sani zai zo yi a garin namu. Wanda kuma tun bayan da muka zaɓe shi a 2015 babu wani ƙwaƙwaran abin a zo a gani da ya yi mana amma yanzu da yake son ƙuri'unmu ga shi ya waiwaye mu. Allah ya kai mu ranar zaɓe lafiya domin mu yi wa kanmu alƙalanci. Sakonmu na gaba cewa a gaskiya 'yan siyasa da hukumomin gwamnati ne ya kamata su riƙa wayarwa da matasa kai domin su daina yin bangar siyasa musamman ma'aikatar da suke yi lokutan yakin neman zaɓe. Sako daga Mustapha Alƙali Koko jihar Kebbin Najeriya. Shi kuma sakonmu na gaba cewa yi murya Amurka don Allah ku bamu dama mu yi kira ga 'yan uwan matasa domin mu kauce wa bangar siyasa mu yi siyasa ba da gaba ba. Kai ra'ayinka ni ma na yi nawa. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Akitela Malam Madori jihar Jigawa. Matsalar cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare a Najeriya musamman ma yadda ake samun wannan matsala daga manyan ma'aikata. Ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ci gaba da zakulo waɗannan ɓargurbin ma'aikata domin a hukunta su. Sako daga Alhaji Mele Umara. Hakika matsalar nuna wariyar launin fata kamar yadda sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya magana a kai ba shakka matsala ce da ta zama ruwan dare. Don haka hanyoyin shawo kansa shine ci gaba da wayarwa da al'umma kai game da muhimmancin mutum tare da nuna musu illar kyaman juna sakamakon bambancin addini, kabila ko launin fata. Dan kishin kasa Usaini Abba Dambam jihar Bauchi. Dan Allah ina kira ga shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da ya gaggauta sawa maganar mafi karancin albashi naira 30,000 da aka kawo karshe domin wallahi ma'aikata mun gaji ragafarasa har yanzu ban ga kaho ba. sako daga Salihu Isa Fana da Hassan Master of Ingredient Fana karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya.
To kafin ku ji takaitattun labaran duniya ga wannan sakon.
Talaka ka burkuka akure arkaicinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Mun ce babban abin da za mu ba kasan mu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari.
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai bakku a baya ba, zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumadumansu.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya, sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranar kun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku waye ne da ake toyawa.
Don haka sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a kafin hannu.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikinsa na ƙasar Venezuela Nicolas Maduro a shirye yake ya tattauna tare da abokan adawarsa domin magance rikicin siyasa a ƙasar Amurka ta Kudu, amma ya gargaɗi Amurkawa kada su yi tafiya zuwa Venezuela har sai an buƙaci hakan. A yau Laraba, wakilin tattaunawa na Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai suka bayyana ra'ayoyin da suka ci karo da juna akan ficewar Burtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai bayan da ɗan majalisar dokokin Burtaniya ta ba Prime Minister Theresa May umarnin sauya yarjejeniyar ficewar. A yau Laraba, mutane biyu sun hallaka bayan fashewar gurnati a wani masallaci da ke kudancin ƙasar Philippines. Hari na biyu kenan bisa wurin ibada a wannan yankin bayan da aka kada ƙuri'ar raba gaddama da ya amince da yankin musulmai. Amurka da ƙungiyar Taliban dukkansu sun amince su kafa tawagar ƙwararru guda biyu domin tantance hanyoyi da za a janye dukkanin sojojin Amurka da na NATO daga Afghanistan da kuma hana 'yan ta'adda amfani da ƙasar Afghanistan wajen kaiwa Amurka da abokan ƙawancen ta hari. Bisa ga dukkan alamu, Iran na ci gaba da kutse a yanar gizo, tana satar bayanai da zai ba da dama ga masu leƙen asiri na yanar gizo da kuma duba bayanan manyan jami'an siyasa da na kasuwanci ciki har da wasu a Amurka. Wani sabon rahoton leƙen asirin na Amurka da aka fitar a jiya Talata ya yi gargaɗin cewa masu satar bayanai ta hanyar yanar gizo na ƙasar Iran suna neman bayanan sirri na jami'an gwamnatin Amurka da ƙungiyoyi na gwamnati da kamfanoni domin su samu damar yin amfani da su. To masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan rawar da sarakunan gargajiya za su taka wajen tabbatar da zaman lafiya musamman a lokacin zaɓe. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu Mr. Nelson, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.